لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بركم من السادة وأنا يمتي نلهدي وندي داتي دا شابيو بوت رمضان شاوكي شاوكو بوت رمضان أو أنا شكرا تدبو da 423 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 16 17 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 173, fadin Allah ta'ala: inna ma harrama alaikum al-maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. يوكم مدام تاشي فرقم ايه 144 كافون هكا اكوي ده 74 كاي كافون هكا اكوي تمبايوي كدان اهانو مي تمبايا تفرقو اتشكين وانا تكداتنا تيوا يا تبت تشكين حديثي ادام متين يني ميو فسنشي ما ترستكي to zaka kwana mala'iku suna la'antar ta saboda ta kaurace wa mijinta ba tare da wani uzuri ba. To yaya abin yake idan shi mijin ne matarsa ta neme shi yake? Idan shi miji ne matarsa ta neme shi yake, shi ma ya aikata haramun, amma shi ba za mu ce mala'iku sun kwana suna la'antar sa ba, don hadisi bai zo akan shi ba. Shi mijin kasancewar hadisi bai zo ba da ya nuna ana la'antar sa, ba shi ke nuna ba ya da laifi ba. Tunda haƙƙi na saduwar aure haƙƙi ne mushtarak bainar rajuli wal mar'a, mace tana da haƙƙi a wurin mijinta ne ya kusance ta dan ya gamsar da ita buƙatar ɗa namiji ba tare da tashi ni ko ubangijin ce wa lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf, mata suna da irin haƙƙi da a wurin mazajensu, ma'ana irin haƙƙin da mazaje suke da shi a kansu mata ɗin. Da haka tar namiji ya ɗauka, tunda shi ba hadisi da ya zo ya ce za a kwana ana la'antarsa, shi kenan babu laifi, ya yi duk abin da ya ga dama. Lalle akwai haƙƙi a kansa wanda Ubangiji ta'ala zai tambaye shi a ranar tashin kiyama. Tambayar ta biyu take cewa mutum ne wanda yake da wadata daidai ruwa daidai tsaki, wato baya zuwa fallasa, za a gan shi da tufafi mai kyau amma kuma ba ya wa matarsa haka, abinci kuma zai je waje neman mai kyau ya ci, amma matarsa kuma ya bar ta cikin wani hali na damuwa dangane da abinci ko sutura. Manzon Allah ya ce a faɗa masa: kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, ya isi mutum laifi a gaban Allah ranar tashin kiyama ya tozalta wanda wajibi ne ciyar da shi. Don haka lalle ne dukkan wanda yake da mace ya ciyar da ita irin abin da yake ci, ya yi mata sutura irin abin da yake sutura da shi, ma'ana darajar abin da ka san za ka ci kai a waje, darajar wannan abin ne za ka ciyar da matarka a gida. Daraja ta tufafin da za ka sa, wato ta fuskar tsada da ƙimar darajan irin ta ce kuma za ka yi wa iyalinka matarka, haka manzon Allah ya nuna cikin hadisi. Da haka dukkan mutumin da ya kasance zai keɓanci kansa da abinci mai daɗi, ya keɓanci kansa da sutura masu kyau na kwalliya da tsada, amma matarsa kuma ya bar ta cikin hali na rashi, to ya tozalta matarsa kenan, wanda wannan ɗin ya ishe shi laifi a wurin Allah, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam. Tambayar ta uku take cewa mutum ne yake da mace biyu, amma ɗayar ta zanto ba ta da wani tasiri a gidan, sai abin da uwar gida ta ce, ita take sarrafa gidan, in ta ce a yi kaza a yi, in ta ce a bar kaza a bari, ita dai ba ta da ta cewa gaba ɗaya. Har ma ƴan uwar gidan za ta yi ƙarya ta tsarawa mai gidan, to mai gidan zai ɗauka kuma ya yi faɗa a kan ɗayar. To abin tambaya a nan gurin shi ne, menene hukuncin shi mijin da yake da irin wannan matsayi, da ita uwar gidan da take da irin wannan matsayi, da kuma ita sahiyan wanda ake musguna mata? In ya tabbata cewa abin da kika faɗa gaskiya ne, kishiyarki ta zama miki ƙarya a wajen mijinki, to ta tabbatar cewa ƙaryar da take din nan za a yi mata hisabi a kai ranar tashin kiyama. Allah madaukakin sarki baya kyale abu komin gangantarsa: man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ubangiji baya kyale dan abu komin kankantarsa, musamman abin da ya shafi haƙin wani, sai ya hisabi akai ranar tashin kiyama. Dan haka ba daidai bane dan kira da shiga a wurin miji ki je ki tai masa ƙarya akan ƴar uwarki, kuma ya tafishi da ita ko yana gurguna mata. Sannan kuma kai miji din ba daidai bane ba, duk abin da kishi ya tazo ta faɗa ƴar uwarta na maganganu ka yadda da su ba tare da kayi bincike ba. Rashin yin binciken ka shine laifi. Dama tsammani ake aiki shi ya taiwa kishiyarta ba daidai ba, ba wai tsammani ake taimu ta daidai ba. In taimu ta daidai shi ne abin mamaki, abin kuma Allah san albarka, yau kishiya ta faɗi gaskiya game da kishiyarta, amma ta kushe ta zage ta, dama haka ake tsammani. Ina fata an fahimta. To don haka ba dukkan zance da kishiya za ta zo ta faɗa maka ba ne za ka ɗauka ka azabci ƴar uwarta kishiyarta akan wannan magana ta gina maka ta kitsa maka ba tare da kayi bincike ba. Sannan ita wadda aka zalunta din idan ta yi haƙuri Ubangiji Ta'ala zai ba ta lada. Sannan kuma a ƙarshe ta yi dogon bayani da take cewa dai ya kamata dai a yi wa'azi ga mataye masu aure sama da ɗaya. To wa'azin da za a musu shi ne su yi adalci, mazaje kai da suke da aure sama da ɗaya, mai biyu mai uku haka mai huɗu, a yi musu wa'azi. Wa'azin da za a musu shi ne su yi adalci, ku kuma matan kuma ku yi haƙuri da an yi muku sama da ɗaya. Tunda Ubangiji ne ya shara'anta ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana alla ta'udu. Ubangiji ce ku auri abinda ya dada da a gare ku na adadi, sawa'un mata ya yi biyu ko uku uku ko kuma hurhudu, amma idan kun san ba za ku iya yin adalci ba to ku taƙaita akan guda ɗaya. Haka Allah Maɗaukakin Sarki ya ce duk wanda ya san ba zai iya yin adalci ba to ya haƙura da mace ɗaya. Duk wanda yake jin zai kwatanta adalci wajen rabon kwana, wajen sutura, wajen wurin zama, wajen ciyarwa da shayarwa, to wannan sai ya yi sama da ɗaya ya halatta gurgudan ikonsa. Wato yin aure guda ɗaya shi ne asali, yi na biyu da na uku idan mutum zai iya adalci. Ba kuma adalci kaɗai ba, yana da halin da zai iya riƙe mata guda biyu ɗin idan zai yi biyu, ko yana da halin da zai riƙe guda uku in zai yi, ko yana da halin da zai riƙe guda huɗu in zai yi. Amma kuskure ne in mutum baya da hali kawai ya yi shahada ya ce zai yi, ba a danganci irin wannan. Ko da guda ɗayan ma manzon Allah ce ya mani sata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wanda yake da ikon yin aure ya fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fard wa man lam yastati fa alayhi bis sawm, wanda baya iya ko ɗayan sai ta aka yi azumi. Sannan kuma Allah ce wal yasta'fu fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, waɗanda ba su da ikon yin aure su yi haƙuri su lallashi kansu su kame kansu har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga cikin yalwarsa. Don haka kada mutum ya ce zai yi aure sama da ɗaya alhalin baya da ikon rigewa, in ko yana da iko to shikenan. Wannan shi ne wa'azin da za a yi musu, su ji tsoron Allah. Don mai mutu sama da ɗaya ji tsoron Allah ya yi adalci, ya sani Allah zai tambaye shi, ya sani Allah ya ce duk wanda yake da aure sama da mace ɗaya idan bai adalci a tsakaninsu ba zai zo ranar tashin kiyama tsagin jikinsa ɗaya a ƙasa, rabin jikinsa ɗaya a ƙasa, a yi masa fallasa a farfajiyar kiyama. Allah ya tsare mu. Mun tsaya a ƙarshen faɗin Allah Ta'ala, inna ma harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah faman ittara ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Za mu tafi faɗin Allah Ta'ala, innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu, aya ta 174. Mai Allah
ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
وبنجي يتي إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب للي وطن دا سيكي فوي أبن دا الله يسوكرنا للتاكي الكتاب أنا اسم الجنسني التوراة سيكي الإنجيل سيكي هكا زبورة هكا كما القرآن ميجمع wanda yake koye abin da ke cikin attaura na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake koye abin da ke cikin linjila na bayanin zuwan manzon Allah da siffofinsa ko wanda yake koye abin da ke cikin alqur'ani na bayanin hukunce-hukuncen Allah waɗanda suka shafi al-i'tiqadat aqida ta zuci ko kuma al-ibadat ibadoji ko at-tahlil wa at-tahrim halacci da haramci duk mutumin da yake koye ɗaya daga cikin wannan ويشترون به ثمنا قليلا كما سيكي مثلا ياشر دمون فراسي كنكني ونمتأيد ذاس سامو الدنيا كون دائد ذاس سامو الدنيا أسا كما كونه كسك قوي قدكيا أولئك تقلوا مطلن المتاني ما يأكلون في بطونهم إلا النار با أبند سيكي تي أتكين سوء فاتيوتا دب أبند أكباس نكودي كومن كنكنتسا كومن يوانسا dan su koye gaskiya dan su cigaba da samun girma da matsayi a madadin fadin gaskiya to su tabbatar wuta suka ci a cikin su wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su ba daga datti na zunubi walahum azabun aliyam kuma lallai suna da azaba wadda take mai radadi lafazin wala yukallimuhum Allah ma'anarsa ba zai musu ba zance mai amfani in ba haka ba kowa Allah zai musu zance ai falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ubangiji zai zance zai yi magana da mutane zai tambaye su yaya akai wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum fada'uhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa amma abinda ake nufi da zance da aka kore anan cewa la yukallimuhum Allah ba zai musu zance mai amfani ba ba zai musu zance ba irin zance na rahama cewa ku shiga cikin aljanna ko ni'imtu da abinda ke cikin ta ni'ima sai dai zance na azaba sai dai zance na kaskanci an gane ku wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim wadansu kuma suka dauke shi akan wala yukallimuhum Allah akan ce kallamahu ai atahu al-fursata lil kalam ya bashi dama yayin zance ba wai shi yayin zance da kansa ba kallamahu ma'ana ya bashi dama yayin zance sai zanto wala yu'zanu lahum fa ya'tazirun shine ma'anar wala yukallimuhum Allah da kenan gudu walahum azabun alim suna da azaba mai radadi ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda irin waɗannan su ne waɗanda suka yi musayar bata a madadin shiriya wal azaba bil maghfira azaba a madadin gafara ma'ana suka gwammace gara su rayu akan bata a madadin su rayu akan shiriya gara azaba ta kan musu a madadin su dace da rahmar ubangiji da gafararsa wato sun zabi boye gaskiya a madadin bayyana gaskiya sun zabi rayuwa akan bid'a sama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zabi ko zikiri ko wuridi na wani manzon Allah sama da zikiri ko wuridi ko salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar fama asbarahum ala nar yima makin hakurin zaman su a cikin wuta ma'ana abin mamaki ne dan adam ya zaba wa kansa wannan tafarki tare da cewa ya san zai kai shi wuta zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq bayanin nan da aka yi muku a baya saboda shi Allah ya saukar da littafi ne da gaskiya kowane littafi da Allah ya saukar da shi littafin karshe shine alqur'ani da littafan da suka gabaje shi at-taura da linjila da zabura da suhuf ibrahim dukkanin su ubangiji ya saukar da su ne da gaskiya shine nazzal kitabu bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab kuma lalle wanda duk suka yi sabani cikin littafin da Allah ya turo wato suka kaucewa zahirin littafin hakikanin abin da littafin ke koyarwa lafi shikakin ba'id to za su kasance cikin sabani da munaza'a a tsakankanin su da juna ba'idin manisanciya wannan kamar yadda muka faɗa a baya wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayukhbikuhum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim matukar mutane sun saba wa alqur'ani sun saba wa hadisi to akan abin da suke kai kishin alqur'ani da hadisin kansu ba zai shiryu ba kuma sai Allah ya wargaza aliyarsu shi yasa Yahudawa Allah ya warkar da aniyarsu da suka saba Al-Qur'ani, sai Allah ya karkasa su har gida 71. Nasara ma Allah ya warkar da aniyarsu kansu bai haɗu ba da juna da suka saba wa Qur'ani. To haka dukkan wani wanda yake kan wani bata ko kan wata bid'a wanda ya saba sunnar manzon Allah da ita, to sai kaga akan wannan bid'ar kuma kansu ba zai haɗu da juna ba, sai Allah ya warkar da aniyarsu. Wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shikakin ba'id, lalle wanda suka saba wa littafi to suna cikin bata wanda yake ba, suna cikin sabani wanda yake mabayyani, wato mani sanci sabanin yayi ne saba na kusa bane ba tsakanin su. Sai Allah shi
laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakinna albirra man amana billahi walyawmil akhiri والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
وبنجدتي ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم أولا كراء الكنان سيدنتو ليس فعل ماض جامد كما ناكد البر خبر ليس مقدم أن تولوا وجوهكم أن وما دخلت عليه في تأويل اسم كان مرفوع كنا إذا كنت مكتب كراء ليس البر أن تولوا وجوهكم سيدنتو البر كيني اسم ليس أن تولوا وجوهكم كيني خبر ليس ليس البر لفظ البر اسم جامع لكل انواع الخير واعمال الطاعات سنانه دي في دكان ايوكان طاعه دكان ايوكا دكي كسنتر دا باوا زوا ga Allah ubangiji ta'ala yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriq wal maghrib ba aikin alkhairi bane kadai a ce ku juyar da fuskokinku ko a juyar da fuskokinku inda mahudar rana take ko inda mafadar rana take. Kar ku yi tsammanin wannan shi kadai ne aikin alkhairi daga shi an gama. Abin nufi lamarin alqibla da da kuke kallon Baitul Maqdis, daga baya aka mayar da ku alka'aba almusharrafa kuke kallanta, kar ku dauka yin wannan in kun yi shi kun kammala aikin alkhairi kun kare aikin alkhairi, babu sauran wani rubuwa aikin alkhairi da ake bin ku bashi akai. Lalle wannan ɗaya ne daga cikin ayyukan alkhairi, fardun min afradil bir, ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun ayyukan alkhairi. Amma idan kuna son cikakken albirru, gashi nan aya za ta yi bayani, walakinnal birra, amma aiki na da'a wanda ke kusantar da bawa, man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin, a samu rukunin imani tare da mutum, a samu mutum yayi imani da Allah, imani da cewa akwai Allah din ba wai babu bane, imani da abinda Allah madaukakin sarki yake da shi na rububiyya, shine halitta da mallaka da kulawa da halitta din da arzuta halitta din, imani da abinda Ubangiji ta'ala yake da shi na ilahantaka cewa shi yake cancanci abota masa shi kadai, imani da abinda Allah madaukakin sarki yake da shi na sunaye mafiya kyau da kuma siffofi mafiya kamala waɗanda suka tabbata cikin Qur'ani cikin hadisi ingantacce, dan ba a tabbatarwa Allah suna ta hanyar ijtihadi, haka kuma ba a tabbatarwa Allah suna ko sifa ta hanyar hadisi dha'ifi, dole sai aya ta Al-Qur'ani zahiri sannan kuma a samu hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace kaza suna ne na Allah ko kaza sifa ne cikin siffofin Allah. Idan an ce imani da Allah ya shafi dukan waɗannan bangarorin, dole mutum ya yarda da rububiyya, ya yarda da uluhiyya, ya yarda da tauhidul asma'i was sifat, doriya akan cewa akwai Allah din, domin cewa akwai Allah kadai ba ya nuna kai imani, kafirai ma sun yarda akwai Allah, cewa shi kadai ke kashewa ya raya ya arzuta wannan kadai baya mai da mutum mummuni, dan su Abu Jahil ma sun yi da shi kadai yake kashewa ya raya kuma ya arzuta mutane, amma cewa shi kadai ya cancanta a yi masa bauta, to anan ne mummune suke sha bamban da wanda ba mummuni ba. Da haka idan an ce man amana billah, mutumin da yadda da Allah ta wadannan bangarori da muka ambata, walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir, yadda da ranar tashin kiyama an sa masa suna al yawmil akhir, yini na karshe, don babu wani ne kuma a bayansa. An bayyana ku ranar tashin kiyama, mutum ya yadda akwai zuwanta, ya yadda kuma za a farfado da mutane a wannan rana, a yi hisabi kowa ya san matsayinsa, ya san matsayinsa, ya yadda kuma kafin zuwan wannan ranar akwai muqaddimat, tana da asrar, tana da alamat, alamomi na zuwan ranar tashin kiyama din, alamomi manya da alamomi kanana. Kananan alamomi ya kasance an rasa amana cikin jama'a, duk wanda na cikin kananan alamomi, ya kasance ana yin dogayen gidaje, duk wanda na cikin kananan alamomi, ya kasance mata sun yawaita adadinsu na ƙara yawa sama da adadin maza, duk wanda na cikin kananan alamomi, daga cikin alamomin tashin kiyama. Zuwan manzon Allah ma alamun tashin kiyama ne, sallallahu alaihi wa sallam. Hijirarsa ma alamun tashin kiyama ne. Manzon Allah ce bu'istu ana wa sa'atuka hataini, an turo ni tsakanin na tashin kiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu, manuniya da ɗan yatsun tsakiya, sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Da haka duk waɗannan alamomin tashin kiyama ne kanana. Alamomi manya, huduwar rana daga yamma ta faɗi a gabas, wannan na cikin alamomi manya. Saukar Annabi Isa alaihi salam, bayyanar Mahdi, zuwan Dujjal, duk waɗannan alamomi ne manya na tashin kiyama. Wata dabba da za ta fito tana yi wa mutane magana, duk wannan manyan alamomi ne na tashin kiyama. To mutum ya yadda da alamomin, ya yadda da zuwan yinin, da kuma abin da zai faru a cikin yini din, na awan ayyukan mutane, da hisabi, da hawa kan siradi, da bayanin shiga aljanna, da kuma bayanin shiga wuta. Dukkan waɗannan yana daga cikin al-imanu bil yawmil akhir. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati, mutum ya yadda da mala'iku. Halittar su Ubangiji ta'ala ya halicce su daga haske, kamar yadda manzon Allah bayyana cikin ingantaccen hadisi. Sannan ya yadda cewa babu wanda ya san yawan su sai Allah. Sannan mabambanta ne su ta fuskar girmansu, akwai babba, akwai karami, akwai wanda yake yafi wani girma, akwai mai fiffiki biyu, akwai mai uku, akwai mai hudu, akwai mai sama da haka. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardu ja'ilal mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ubangiji ta'ala ya halicce su da wannan bambance bambance a tsakaninsu. Sannan kuma su din ba sa siffantuwa da kasancewar su mata ko maza, haka Ubangiji ta'ala ya su jinsi ɗaya ba kamar gwiwar mace da namiji. Sannan kuma ko da wani lokaci cikin ɗa'a suke da biyayya, ba sa saba wa Ubangiji. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Haka Ubangiji ta'ala ya siffanta su, ba kuma wanda ya san adadin su sai Allah. Tunda dai ga Baitul Izza ɗaki ne daidai da Ka'aba a ƙasa, haka ɗaki yake shi kuma a sama. Ina nufin wajen yadda Ka'aba a nan muke mata tawafi, mu je kuma mai sallah fuskance ta, haka kuma Baitul Izza a saman duniya ta farko mala'iku ke shiga ciki su yi ibada. Manzo Allah ce a kowane yini mala'ika dubu ke shiga su yi ibada, in sun fita gobe sababbi ne daban, tun daga aka halicci duniya har ya zuwa yau, har ya zuwa tashin kiyama. Kaga lallai adadin mala'iku ba kaɗan bane ba. Wata rana ce aftatis sama'u wa huqqalaha anta ifta, lallai an ji sama ta yi wani ƙara. Manzo Allah ce ya dace ta yi ƙara din, domin babu wani wuri daidai masakaɗar goshi a sama face sai akwai mala'ika yana yi wa Allah ibada a wajen. Wa ma ya'lamu junuba rabbika illa huwa wa ma hiya illa zikra lil bashar. Mutum ya yadda da mala'iku ta wannan fuskar. Imani da mala'iku kashi biyu ne, imani bihim jumlatan wal imanu bihim tafsilan. Idan an ce imani da su a jumlace, mutum ya yadda da waɗannan siffofi da suka yi tarayya, kasancewar su masu yawa, kasancewar su an halicce su daga haske, kasancewar su ba sa haifayya, ba sa irin yadda muke yi, kasancewar su la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, wannan a jumlace duk haka mala'iku ciki. To amma suna da siffofi kuma tafsilan, shine sanin su da sunayensu. To waɗannan akwai mala'iku sanannu waɗanda Qur'ani ko hadisi ingantacce ya bayyana sunansu, to wajibi ne mutum ya san su da sunansu. In ma an bayyana aikinsu ta hanyar nassi, mutum ya san su da sunansu da aikinsu. Misali mala'ika Jibril, kaga Jibril suna ne nashi, banda shi ba wani mala'ika mai wannan suna. Aikinsa kuma shine zuwa da wahayi wajen annabawa. Sannan Mika'il, kaga Mika'il suna ne nashi, aikinsa kuma shine shi aka wakilta wajen taskar ruwan sama da kuma fitar da tsirrai. Sannan kuma akwai Israfil, wanda suna ne nashi, aikinsa shine busa. Sannan kuma akwai Malik, wanda suna ne nashi, aikinsa shine shugaban mala'ikun da suke tsaro a kofar wuta. Wa nadau ya Malik liqad alaina rabbuk قال إنكم ماكثون لقرجيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أكون منكر أكون نكير حديث سيادة بتسكين مصنف نا أبو بكر ابن أبي شيبة saboda haka dukkan mala'ikan da ya tabbata da sunansa da sifarsa da aikinsa sai mutum ya tabbatar da shi da sunansa da sifarsa da aikinsa waɗanda ku ba faɗa ba sai mutum ya yi shiru kare kirkiro wani suna ya sanya wa wani mala'ika idan an ce ina hadisi mutum ya kare ya kasa kare kanshi ko ya kawo hadisi amma rufa-rufa irin wanda ba a hujja da shi sai a ce da shi to ka kame bakinka kar kai alƙawlu alallahi bila ilmin Allah ya ce wala takafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuhada kullu ulaika kana anhu mas'ula da haka al-iman bil mala'ikati yakunu ijmalan wa yakunu bit tafsil al-iman bihum ijmalan yadda da wadannan sufofi nasu da suka yi tarayya al-iman bihum tafsilan shine sanin wadanda aka bayyana sunan su tare da bayanin aikin su ta hanyar nafi ingantacce qur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi lafazin al-kitab anan lil jinn domin alif da lam din dake cikin alkitab istighraqiyyah tastaghriq jami' alkutub almunazzalah min as-sama dole ne mutun ya yadda dukkan wani littafi da Allah ya saukar daga sama akan kowanne annabi cikin annabawa su ma imani da littafai ya kusa kashi biyu imani da littafai a dunkule imani da littafai a rarrabe idan an ce a dunkule dole ka yadda kowanne annabi an turo shi da littafi babu wani annabin da ya zo hannu ba komai hujja anan gurin fadin Allah ta'ala kana nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba kaga al-kitab anan gurin lafazin mufrad ne amma ana nufin littattafai kowanne annabi ya zo da littafi illa iyaka ba kowanne annabi bane aka bayyana sunan littafin wadansu an bayyana wadansu an rufe an bayyana zabura ta annabi dawud an bayyana sufi ibrahim mun dauka sufi ibrahim suna ne ya zo cikin aya kuma ya zo cikin hadisi an bayyana linjila shi ma suna ne littafin annabi isa an bayyana alqur'ani suna ne na littafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi shaibun da aka tura birnin madayana yaya sunan littafin sa ba mu sani ba ya je da littafi lalle ya je da littafi dan Allah ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkum bainan nas bima ikhtalafu fi yaya sunan suka ce ban sani ba Allah bai bayyana ba cikin Qur'ani manzo bai bayyana ba cikin hadisi kaga anan gurin ba za ka yi kankan ba ka faɗa annabi salihu da aka tura wa samudawa ya je da littafi tabbas ya je da littafi me ya sunan littafin sa ban sani ba Allah bai bayani ba manzo Allah bai bayani ba haka annabi hudu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba haka annabi nuhu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba sai dai mu yi imani da shi jumlatan a jumlace cewa ya zo da littafi amma yaya sunan littafin wato kana neman bayani warware kenan sai mu ce wannan nasi bai tabbatar ba da haka duk abin da nasi bai tabbatar ba sai mu kame bakin mu ba za mu faɗa ba ba a istihadi wajen a kirkiro sunan littafin da ka bayan ku ba nasi ne ba wahayi ne ya tabbatar da shi ba an gane ku amma waɗancan da sufi ibrahim da zabura da at-taura da linjila da alqur'ani duk da shi wannan sun tabbata ta fuskar nasi ba wanda zai inkarin wannan shi ne sunan shi wal kitabi wan nabiyyin ko mu yi imani da annabawan Allah cewa Allah madaukakin sarki ya turo da annabi a kowace al'umma wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face sai manzo ya gabata a cikin ta ko mai gargadi ya gabata a cikin ta to amma ba dukkan annabawa da manzanni bane Allah ya ba mu labarin su Allah ya ba da labarin wani adadi dan mu san su wanda yake da sunayensu a cikin alqur'ani waɗansu kuma ya kyale a jumlace ba tare da bayanin sunayensu ba wannan ba a wajibta mana gano sunayensu ba wanda aka bayyana cikin qur'ani da hadisi sai mu tabbatar wanda ba bayyana ba shi kuma sai mu kame bakinmu ba za mu zo mu kirkiro ba duk sunan da bai tabbata ba cikin qur'ani cewa suna ne na annabi bai tabbata ba cikin ingantaccen hadisi cewa suna ne na annabi ganganci ne wani yazo ce wannan sunan annabi ne ina ba ta fahimta da haka sai mutum ya lura sosai idan yana karanta isra'iliyat idan ce an tura wani annabi kaza sunan sa wane wani sunan sa wane ai ta ambata waɗansu sunaye wanda babu su a qur'ani ko hadisi ingantacce to wannan ganganci ne itiqadin cewa wannan annabawa ne ko alal aqalli in ma annabawa ne wannan lafazin da aka faɗa shine haƙiƙanin sunan su tunda bai tabbata ba ta hanyar nassi bai tabbata ba ta hanyar wahayi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin cikin rukunin imani guda shida mun samu guda biyar anan suratul qamar ta kawo cikon na shida inna kullu shay'in خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمة بالبصر إيماني ده قدرة كنا وانده سيني تسكوان ركني إيماني قداشنا متنية ده قدرة تأبنجي سواسيكي قدر الأمر قدرة كما جوانب كنت قداهو إني نفرقو دي متنية ده الله ياسان كوان إلن أبا دونيا ننتمكا تنفالوستا ياسان زي فالوتنكا كن يفالوتي إن يفالوتيا يا زي فالو Allah ya san da shi. Na biyu, Ubangiji Ta'ala ya rubuce komai, babu abinda Allah ya bari bai rubuce ba tun daga farkon duniya har ya zuwa ƙarshenta. Na uku, Ubangiji Ta'ala ya ga damar faruwan abin da bai ga dama abin ya faru ba da ba zai faru ba. Dan Allah ba a yi masa tilas a cikin mulkinsa sai abin da ya ga dama ne yake faruwa. Sannan kuma abu na hudu, Allah ya tsara shi, ya kaddara shi, kuma sai abin ya faru gargwadon yadda ya kaddara. Wato yadda zaka gane wannan shine magini ko injiniyan da zai gina wannan masallaci sai da ya samu architect ko shi da kansa in ya kware ta wannan fuskar ya zana. Amma idan ya zo zane lokacin da aka zo gini kuma kila ana saba wa zane. Da an yi niyyar kofa a nan a canza ta koma can, an yi niyyar window a nan ya koma can, an yi niyyar adadin kofofi kaza a rage ko a ƙara. To kaga wannan ya kaddara abu, sannan da abin ya zo faruwa kuma sai ya ci karo da yadda ya kaddara da fari. To shi Allah ba haka bane, ba yadda ya kaddara abin haka abin yake faruwa. Subhanahu wa ta'ala, ba a samun wani cikas ko daidai santimita ɗaya a samu ƙari ko rage cikin yadda Allah ya tsara. Jinkiri na rabin minti ko ƙarin rabin minti kan lokacin da Allah ya tsara babu baya faruwa. Kowane irin abu yadda ya tsara shi, to wannan shine imani da kaddara. Ina fata an fahimta. Rukuni ne daga cikin rukunin imani. To sai dai kaddara iri biyu ce, akwai kaddara shar'iyya, akwai kaddara kuma kauniyya. Kaddara shar'iyya yadda Allah ya tsara duniya ta kasance a kai, kaddara shar'iyya yadda Allah ya mana wahayi. Dan adam yana kafa hujja da kaddara shar'iyya wajen abin da ya shafi mu'amalantar Allah. Me yasa kai sallah? Me yasa ba kai sallah ba sai ka ce Allah ne ya kaddara mu? Me yasa ba kai azumi ka ce Allah ne ya kaddara? Me yasa ka sha giya ka ce Allah ne ya kaddara? Me yasa ka sata ka ce Allah ne ya kaddara? Wannan bai halatta mutum ya mu'amalanci Ubangiji ba da kaddara kauniya, abinda Allah ya tsara duniya ta kasance a kai, sai dai ya mu'amalanci Ubangiji da kaddara mai shar'iyya. Idan ka ce Allah ne ya kaddara maka, sai mu ce wannan kai kana magana akan al-qadarul kauni, nahnu na'amiluka bil qadri shar'i. Mu duba cikin Qur'ani da hadisi mu gani Allah ya bada izinin ayi zata, Allah ya bada izinin ayi zina, Allah ya bada izinin ayi a shagiya. Allah ce inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah baya umarni da al-fahsha, ta yaya zaka ce ya kaddara maka? Yace ai ya kaddara mun dan shi ya tsara komai ya faru a duniya. Mu kuma sai yace a shar'ance bai kaddara maka ba tunda ya haramta maka yi, kai ne kai tarin kun ne kai. Shi yasa aka hawo wani barawo yayi sata wajen Umar bin Khattab, me yasa kai sata? Yace Allah ne ya kaddara mun. Yace mu kuma Allah ya kaddara mu yanke maka hannu. Bai kaddara ma sata, ya kaddara mun yanke ma. Wato sai ka mu'amalanci mutum da shari'a in ya kafa hujja da kaddara kauni yake. Ndani ku to waɗannan rukunan imani kenan, wannan duk suna cikin albirr. Kuma a cikin albirru waɗannan ɓangarorin su ne shugabanni na albirru, domin kowane birru baya zama birru sai wannan ya inganta, sai sauran su zama birru kuma a karɓa aiwa a ba mutum lada a kai. Walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi, kuma mutum ya bada dukiya ala hubbihi alhalin yana santa ita dukiyar, wato bai bada dukiyar da ya gaji da ita ba. Ubangiji Ta'ala ce anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Wato ku ciyar daga daddaɗan abu, daga arziki mai kyau da muka ba ku, ku ciyar daga abin da kasa ta tsirar muku, kar ku nufaci lalataccen abu ku ci shi za ku bayar. Kun yi amfanin gona, wani wuri ya yi kyau, wani wuri bai yi kyau ba, sai ku ɗauki wanda bai yi kyau ba, ku ce shi za ku fitar da rabon talakawa a ciki, bai halatta ba. Kar ku zo ga riga mai kyau kana sawa, ga wata duk ta gaji, ta yage nan, ta yage can, an yi fashi nan, sai ka ce ita za ka bai wa talakawa. Wanda kake jin daɗin sawa kana ado za ka bayar. Idan abinci ne wanda kake jin daɗin ci a gidanka shi za ka bayar. Amma ya kasance kai a gidanka kana ci mai kyau, idan azumi ya zo za a raba wa talakawa geran da za su yi kunu da shi, sai a je kasuwannin ƙauye ko a je wurin ƴan jari hujja irin masu ƙauye gero shekara goma, shekara goma sha ɗaya, shekara goma sha uku, a saya buhu ka je gero ka ga ya zama kamar dutse. sai kana fasa shi yana wargajewa da kyar. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, kar ku nufaci lalataccen abu mara kyau ku ce daga cikinsa za ku ciyar sadaka. Ma'ana yanzu kai wannan shi ne sadakin hurul ina cikin aljanna. Da kuma ka san a ce wannan shi ne a makwafin hurul ina, ko kai aka faɗa za ka ce a bai dacewa, ka san ba zai yi ba. Da haka ka nemi abu mai kyau ka bayar, don kowace mace ce aka ce mai kyau, kuma sai aka ce shi kenan sadakin wannan matar shi ne wani lalataccen gero tsohon ajiya shekara 15 ya haɗe a cikin buhun ruwa ya dafe shi ya lalace, sai a ce shi ne sadakinta. Kaga ai ba zai yi ba, to balantana ko matar aljanna, kuma sai ka ce wannan shine sadakinta, da wannan zaka shiga aljanna, da lalataccen gero zaka shiga aljanna, da matacciyar riga mai maho da kudaddiyar atamfa zaki shiga aljanna. To lalle ne mutum ya nemi abu mai kyau lokacin da zai ciyar. Wa atal mala ala hubbihi, lokacin da mutum yake san abin zai bayar. Wa zai ba zawil qurba wal yatama wal masakin, zawil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil wa sa'ilina fi rifqa, waɗannan su ne ɓangarorin da zai ciyar. Zawil qurba, ma'abuta kusanci, danginsa, da lokacin da mutum zai bayar da sadaka, sadakar da ya baiwa dangi ta fi yayyensa, ƙannansa, ƙannan mahaifinsa, yayyen mahaifinsa, ƙannan mahaifiyarsa, yayyen mahaifiyarsa, ƴaƴan yayyensa, ƴaƴan ƙannansa, waɗanda suke mabukata, ya fara da su ta fuskar sadaka ta fi lada. Ya fara da su ita ce ta fi lada, domin hadisi ya tabbata daga Sulaiman ibn Amir, wanda Imam Ahmad da ruwaito da Imam Tirmidhi, manzo Allah ya ce inna sadaqata alal miskini sadaqa wa ala dirrahim sanatan sadaqatun wasila. Lalle sadaka da mutum ya baiwa talaka sadaka ce, amma idan talakan ya zanto yana cikin danginsa makusata, to lada biyu za a bashi, ga ladan sadaka, ga ladan sadaka da zumunci. Haka kuma hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Zainab matar Abdullah dan Mas'ud, ita da wata mace mai suna irin nata sun tambaye manzon Allah, mun fitar da zakka, shin ya halatta mu baiwa mazajenmu zakka? Manzon Allah ce in kun basu kuna da lada biyu, ajru sadaqati wa ajrul karabati, ga ladan sadakar zakka, ga ladan sadar da zumunci tsakaninku da mazajenku. Ma'ana miji bai halatta baiwa matarsa zakka, amma mace ya halatta da baiwa mijinta zakka, dan shi miji wajibi ne ya ciyar da ita. In ya bata wani abu na zakka, kamar ya toshe bangaren da yake na wajibi ya yi yaki, amma ita ba wajibi ne ta ciyar da shi ba sai dan ihzali. Da haka in tana da wadata ya halatta ta bashi zakka in shi talaka ne. Manzo Allah ya bayyana haka cikin hadisi karza. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama, jam'i na kalmar yatim. Yatim man faqada abawayhi qabla al-hulum, dukkan mutumin da ya rasa mahaifa guda biyu ko ya rasa uba kafin balaga, wannan shi ne ake kira da suna al-yatim, wato maraya kenan, yana da buƙatar taimakawa. Manzon Allah ya ce ni da mai tallafawa maraya kamar waɗannan yatsun guda biyu muke cikin aljanna, amma sai ya ware su da juna. Ma'ana yadda waɗannan yatsun guda biyu suka yi tarayya a tafin hannu ɗaya, haka ne da shi za mu shiga aljanna. Amma ware yatsun ya nuna matsayin ka daban, kai ko matsayin annabi daban, ba inda yake ba za a kai ka gidansa, a'a kai naka ɗin daban, shi kuma nashi daban, sallallahu alaihi wasallam. Wato dan bayani ga al'umma, manzon Allah ya yi wannan bayani. Da haka akwai buƙatar tallafawa maraya, taimaka musu abinci, sutura, musamman kuma abu mai mahimmanci, kuɗin makaranta da ilmantarwa. Inda ce za mu rinka ɗaukan marayu muna biya musu kuɗaɗen makaranta, ba wai sai in suna zaune a gidanmu ba. Maraya yana wurin mahaifiyarsa, yana wurin ƙanin mahaifinsa, yana wurin wan babansa, amma mahaifiyarsa, wan babansa, ƙanin babansa duk talakawa ne, ba su dai da za su yi su rene shi. Kai sai ka ce a sa yaron makaranta, za ka ɗauki ɗawainiyar makarantarsa, kuɗin makaranta da littattafai da uniform da dukkan abin da ake bukata. Wallahi tallahi ba ƙaramin jihadi ke ba. Ko ka ɗauki nauyin abincinsa, ko ka ce duk lokacin da baya da lafiya a zo a faɗa maka, kai za ka ɗauke shi kai shi asibiti, ko in kai an rubuto magani kai ka bayar. Dukkan yana cikin ayyuka na alkhairi da aka samu suna albir. Ba wai mu kalli gabas mu yi sallah, ko mu kalli yamma, ko kudu ko arewa, ba wannan ne kaɗai albirru ba. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وكذا وكذا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى دukkan suna cikin albirr din, dan kar mu fahimci aikin da'a ya faru ya kare a sallah, duk wanda ya sallah ya gama, to shikenan ya gama aikin alkhairi. Dole sai mutum yana yin wannan idan yana da hali. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى, sune al-yatama marayu tallafa musu, gajeyu tallafa musu, abin kunya abin bakin ciki abin da yake faruwa ko a Kano ko a Kaduna kila har a Maiduguri kila har a Sokoto kila duk garurukan musulmai idan ka je gidajen marayu inda yara suke marayu a gari da yake na musulmi sai ka samu cewa Kirista ne ke zuwa su dauke su ƴaƴan musulmi ne asla amma Kirista sun je sun dauke su sun tsere su sun ba su ilimi tun daga mataki na primary har zuwa university sun sa su cikin addinin Kiristanci amma musulmi mun kasa yin haka wato mu muna kashe kuɗin mu ne ta abinda muke so ba abinda ya dace ba wannan ita ce babbar matsalar mu ba wai kuɗi ne musulmi ba su da shi ba musulmi suna da kuɗaɗe a hannunsu amma matsalar shine yaya za a kashe kuɗin wata hanya za a bi a kashe ta wani ayyuka na alkhairi za su yi shine sai mu kasa ganewa yawancin mu sai mu yi ta gina masallaci yana da muhimmanci kuma yana da lada amma akwai lokacin da masallatin da muke da su sun wadatar da mu ka akwai lokacin da ko a waje muke sallah ta halatta akwai wata bukatar mu wani lokacin da tafi masallaci za ka iya zuwa ka je ka samu mutanen ƙauye ba su da fatihar da za su yi sallah da ita amma sai ka gina musu masallaci yanzu ka gina masallaci amma baka gina masallata ba to amma a wannan lokacin gashi mutane ne kila ko sun musulunta musulunta da musulunta ba ko kuma a sun dade da musulunci din amma rayuwa ta ƙauye da nesa da birni nesa da maraya sun yi nesa da ilimi ba su san muhimmancin karatu ba ba su san ya sallah take gyaruwa ba tsarki alwala wankan janaba da menene duk ba su sani ba to irin wannan a madadin ka gina musu masallaci zo ka dauki wani dalibi a cikin gari ya gama higher islamic ya gama diploma ta Hausa Arabic Islamic Studies ya gama degree ka dauke shi kaga na san kila ba za ka iya zama kawai ba amma mi contract tsakanin ni da kai zan baka kwangila kowane wata zan baka 20,000 kowane wata zan baka 25,000 ina son ka je ka zauna wata 5 a kauye kaza ka zauna ka koyar da mutanen nan juz'u tabara tunda tabaraka allazi bi yadihi almulku a gangaro kasa ta an je min aljannati wan nas tilawatan wa tajwidan wa tafsira sai iya tilawar abun a tajwidance kuma su san fassara sannan ka dauki littafin ahlari ka karantar da su sannan arba'un hadis ka karantar da su sannan ga al-usulus salata je ka karantar da su ababan nan guda hudu ka je kai wata biyar kana idan Allah mutum idan ya tsara darasin sa safe yamma dare ba zai iya kammala da wadannan littafin ba cikin wata biyar kuma duk mutanen da aka gina wannan aka yi wata biyar ana musu wannan dan Allah kuma ba za su shigar da wani cikin musulunci ba za su shigar da su to yanzu wannan kudin za ka dauki wannan 20,000 so biyar ma'ana 100,000 kenan idan 25,500 ne kuma so biyar ya zama 125,000 kenan to shine fa kudin kadai to idan za ka gina masallaci a kuma masallacin za ka gina 125 amma sai wani ya je ya kashe miliyan 2 ya gina masallaci kai da ka kashe 125 kafin shi lada in ka kashe a wannan tsarin kafin mai miliyan 2 da ya gina masallaci lada dan shi ya gina masallaci ga inda babu masallata kai kuma ka gina masallata inda ba masallaci manzo Allah kuma yace ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura kasar duniya gaba daya an sa mai ita zanto wurin tsarki na wurin alwalata wurin ibadata to amma ba ma gane wannan sai mu kawai dauki 25 din ba wani ustaz wai kashi yake ba ustaz 25 ba aikin da ustaz zai haka kawai 25 ai gare je gina wani kango ko da ba masallata ko da tumaki za su rinka kwana a masallacin kauye wani yana ganin gare gina masallaci to kaga wannan shine rashin wayewa ta fuskar addini dole sai mun samu wannan a waya ne ta fuskar addini yaya zamu mu kashe kuɗin mu yaya zamu yi kaza kina mutum ba zai iya zuwa wata kaza ba dauki wata uku wata hudu wata biyar wani kuma wata biyar din na farko idan da yaje yayi shikenan ka bashi dama yaji shi ma nan gaba zai iya ci gaba wani kuma kila ma ba sai yaje ya zauna a garin dindindin ba a'a ka sa masa 5,000 a wata ko 10,000 a wata kuma ka sai masa mashin sabo wani kila idan kabarin shi kadai ba zai ba sai ka hada shi da wata wani islamic organization wadanda suke da tsari da gaske wadanda suke da tsari ka samu wata kungiya ta musulunci mai tsari da gaske ka ce to ga aikin da muka dorawa ne ku kuma ku yi supervision su kuma su bashi timetable na aiki su tsara masa syllabus din karatu kuma sun sa wani supervisor da yake zuwa yana dudduba ire-iren su ka dauki nauyin wannan a kauyuka guda 4 ko 5 ga supervisor din su an dauki nauyin sa an je ana tura shi a jiya dan Allah menene wannan ba sai a addinin musulunci ba supervisor din a sai masa wata yar mota irin yar bana ba harka da ake cewa 180 ko 200 karuwai ana sai musu Abuja motar 900 800 miliyan 1 miliyan 2 ba haka ake ba yan daudun siyasa ana gina musu manyan gidaje ana sai musu motoci na alfarma siyasa fa kawai sai kai zai ce sai kai aikin sa kenan a sai masa mota a gina masa gida a yi masa alfarma a kai shi kujerar maka a bashi umara ma'ana ba mu iya kashe kudin mu ba ta hanyar da zamu samu lada a wurin Allah sai an zo muna neman lada idan an ce yan agaji ku zagaya da akwati za a nemi taimako da zaran an bude kudin kowane masallaci wallahi abin kunya ne sai ga can naira gar adadin kudi ta sha jam manja da wani abin nan da bakin mai a jikinta can gudun naira goma a dunkule can dan duk saboda duk wanda zai bayar idan ya haka ya lalubo ya dauko da yawa ya ganin naira 200 da sai ya mayar ba su ne na sadaka ba sai haka ya dauko nan gudun sai ya ga su ma kuma naira 50 ba su ne na sadaka ba sai ya lalubo canjin da ya sai goro dazu ya ba da naira 20 an ba shi goro na naira 15 ko 13 naira 7 din nan sai ya dauko su sai ya wata wai su ya sadaka da su zai shiga aljanna ma'ana goren da kake ci ya fi kima sama da addininka? Goren da za ka ci ya fi kima sama da addininka? Ka tambaye likitoci goren zai taimaka wa jikinka ne? Sigarin da za ka sha ta fi addininka? Kwalin Marlboro ko wace ce nawa mai shan taba yake sai ya zuke ta? Amma bai damu da addininsa ba? To dukkan waɗannan ababe ne da ya kamata mu samu wayewa kai. Ya kasance mun baiwa addinin mu muhimmanci mun taimakawa ƴan uwanmu marayu talakawa gajiyayyu yaɗa kalmar Allah a ban kasa ta hanyar haka ake kashe kuɗi amma sai mai ta kashe kuɗi ta abin da bai dace ba idan ka ce wani ya canza mota ni ma sai canza mota wani ya canza gida ni ma sai canza gida wani ya canza fenti ni ma sai canza fenti wani ya yi kaza ni ma sai yi sai mai ta gasa kan abin da babu lada mu wahalar da kanmu mu wahalar duniya da kiyama وبنجي تعالى غندم وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين كما يتيار تلكاوا المساكين كنن تلكاوا الذين لا مال لهم لا حاضرا ولا غائبا باب شيء ayanzu kuma ba a tsammanin wani zuwan sa nan gaba
kadara yana da gida yana da komai amma duk da haka tunda yanzu yana cikin halin rashi yana buƙatar taimako ga musulmi wasailin wa turqab da kuma asailin masu roko ba masu roko a matsayin sana'a ba masu roko da larura ta tilasta su yi roko domin su yi roko a matsayin sana'a bai halatta ba cikin addinin musulunci al-Imam al-Munziri ya jero hadisai kusan 40 a cikin littafin at-Targhib wa at-Tarhib suna bin juna wanda suke nuna haramcin roko ko bara a cikin musulunci an fahimta ko inda aka halatta mutum roko wurare ne guda uku wuri na farko ta hammala hamala menene hamala kamar wani ya fara hannun wani su wanda aka farewa hannun ya ce na yarda da diya in kana da diya din ko ba haka ba mu je kotu a yanke hannunka shi ko ba da diyar hannunka sai ka ce diyar tana kai na zan biya ka dan ka ce ta hannun wancan da aka yankewa hannu ka ce diyar tana hannuna idan ka a madadinsa ka ce ka ɗauki diya to ya halatta ka je ka roki mutane daga baya dan ka samu abin da zaka biya diyar wannan din tunda ka ce na dauka na ji na gani ko dan su mutane suna sulhu kan wani haƙƙi wani ya ce yana bin wani naira 20,000 wani ya ce ƙarya kake baka bina shi wanda ya ce yana bi ya ce ni kuma ina bin ka wancan ya ce ina shaida aka rasa shida za a yi rikici sai ka zo ka ce in yi muku sulhu mana ni 20,000 din tana kai na zan biya idan ka dauki irin wannan ya halatta ka je ka roki mutane dan ka samu abin da gurgurdan yadda zaka samu 20,000 dan ka dauke wancan nauyi to masu bara su kun haka take yin kenan na biyu dai dan na biyu nake wancan dan na farko da nake fada na biyu daga cikin wanda ya halatta su yi roƙo mutumin da ya kasance wata musiba ta zo ta ma mai dukiyarsa yana da kanciya kasuwa ta aka yi gobara gaba ɗaya dukiyarsa ta kone ƙurmus ko yana da jaranta ya sayar da haja ya kulle kudin su zai je ya sake so wa ƴan kudin suka tarihi sau kwaci kaga anan gudun wata ja'iha ta same shi ja'iha samawiyya fajtahat malaha to irin waɗannan shi ma ya halatta ya roƙi mutane har ya sami ɗan abin da zai ririta kansa ya gudanar da harkokinsa na kasuwanci ba wai sai ya mayar da abin da ya sai dukiyarsa da ya rasa ba amma dai ya samu wani abu a hannu wanda yake ya fi babu a lokacin da yake cikin wannan hali ya halatta ya roƙa ko manzon Allah ya ce a bashi na uku mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci amma kuma gashi da kame kai har a samu mutum biyu ko mutane uku cikin masu ma'abuta hankali a unguwarsu ko a garinsu waɗanda za su ce kai wani kai na cikin halin ƙanƙanin kai a tallafa masa to irin wannan shi ma ya halatta ya roƙa ko wani ya roƙa a madadinsa a bashi banda waɗannan manzon Allah sai dukkan wanda ya roki wani abu aka ba shi tabbatar harami sai kai shi din ba. To abin tambaya nan gurin masu roƙon mu a yanzu ko garan mu wane ne yake cikin wannan halaye guda uku da muka ambata? Mun mai da bara ne ta zama sana'a ko mai da roƙo ya zama sana'a? Ko mutum ya zo ce maka dan wani jikan wani kuma suka ba shi kuɗi? Idan ya ce dan wani ya zanto wannan ne babanka kuma to menene kuma na ba da kuɗi a ciki? Daidai yake da ya mai kafa biyu ya mai hannu biyu me na ba da kuɗi kuma? Idan ya ce kuma dan wani kuma wannan ne babanka ne ka ƙarya yi to kuma sai mutum ya ƙarya kuma suka biya shi? Mutum ya ce baya da kai birni ne. Mutum ya ce maka dodo sai raɗa. Dodo sai ce maka ka gane da kai dabba baka sani ba. Amma sai suka ba shi. Idan haka as-sa'ili na baya nufin mabarata. As-sa'ili na baya nufin maroƙa. As-sa'ili ne na nufin waɗanda suka roƙi mutane wani abu sakamakon larura. Larura kuma manzon Allah ya bayyana ta. Ko dai wanda yake tahammala hamala. Wato ga diyya akan wani kai ka ɗauke diyyar ka ce ni zan biya a madadina don kada wancan ya rasa gabarsa. Ka ce ni zan biya diyya ɗin a madadin wani. To ka ga nan ya halatta ka roƙa don ka samu kuɗin da za ka biya wani. Ko kuma saura guda biyun da muka ambata. Shi ne wasa'ilina wa turriqab. Sannan kuma ar-riqab jam'i ne na ar-raqaba. Ar-raqaba ana nufin wuya. To amma nan babu itlaqin juz'i ma ila nufin kulli. An ambaci wuya ana nufin dukkan gangan jiki. Shi ne ƴantar da bawa. Wato mutum ya bayar da dukiya wajen ƴantar da bawa musulmi. Ka ba shi kuɗi don ya fahimci kansa ya samu ƴanci. Ubangidansa ya rubuta masa fansa kawo 50,000 100,000 ko 200,000 biyu ka fahimci kanka sai ka ba shi dukiyar da zai fahimci kansa daga yau ya zama ɗa wannan shi ne wasun rika bike. To kun ga a nan cikin waɗannan da aka lissafa wa atal mana ala hubbihi zawil qurba kai kenan wal yatama biyu wal masakin uku wabna sabil hudu wasa'ilina biyar wa fi riqab shida. To an lissafa su ne gurgurdan bukatarsu. Zawil qurba saboda muhimmancin ga shi talaka ga shi makusanci to shi fi sauran cancanta. Wal yatama shi kan baya da shi talaka ne kuma ga shi baya mai ɗaukar nauyinsa. Wal masakin al-masakin yanzu babu kuɗin amma kila in sun yi aiki za su samu matsalarsu ba ta kai ta al yatama ba. An gane ku? Wabna sabil shi a yanzu ne babu kuɗin amma kila an je garin sakwai don haka al-miskin kuma ya fi shi matsala ke. As-sa'ilin su kuma ibn sabil ya fi su matsala don ibn sabil babu kuɗin yanzu amma shi da ya zo roƙa kila ƙarya yake kila gaskiya yake shi yasa sai aka kai shi daga ƙarshe ƙarshe. Wa fi riqabi su kuma fi riqabi tun daga shi ake ba kuɗin a hannu ba ba a ce ba a ba bawa sai aka ce wa fi riqabi don kuɗin ba a hannun su za su je ba a hannun ubangidansu za su je shi kuɗi a ba shi ranci. Daga shi ba kuɗin aka ba ma'ana sai aka gabatar da su ɗori-ɗori gwargwadon bukatarsu su kuma ta alƙur'ani ke wa aqama as-salata wa ata zakata sai yanzu aka zama ganin sallah wa aqama as-salata ko mutum ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya ba da zakka. Wal mutuna bi ahadihim idza ahadu da masu suka alƙawalin su idan sun yi alƙawali din alƙawali tsakanin su da Allah alƙawali tsakanin su da manzon Allah alƙawali tsakanin su da sauran mutane alƙawali dake tsakanin mutane da Allah na cewa za su bauta masa shi kadai ba tare da husa masa kishiya ba. Nikawa za su gaskata littafinsa za su gaskata manzansa da ya zo alƙawari tsakaninsu da manzan Allah na cewa za su taimaki addinin da ya zo da shi za su taimaka masa wajen iyar da saƙo ɗin za su raya sunnarsa. Alƙawari tsakaninsu da sauran mutane yarjejeniya da aka yi da kai ko ta bashi ko ta kwangila kayi kaza za a ba ku kaza kayi kaza za a kawo kaza to cika wannan alƙawarin yana cikin siffatan mumuni. Sauran alƙawarin Allah ne ko alƙawari tsakaninka da mutane dan wani zaka baya cika alƙawarin Allah wani zaka baya cika na manzon Allah wani zaka baya cika tsakaninsa da mutane kana bin shi bashi zai iya inkari ya maka alƙawarin tare da iya yi ko yin yarjejeniya da shi ko ya yi yarjejeniya da hukuma karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko kira da zama ya aiki kaza za a ba kaza makaranta kaza mai abubuwa kaza da bankuna kaza akan kuɗi kaza sai kasance ya karɓi kuɗin sun fita amma ko bai yi wannan aikin ba. Allah ta'ala wal mu'minuna bi ahadihim idza ahadu sai Allah ta'ala was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra was-sabirina da masu haƙuri fil ba'sa'i a cikin halin talauci ga talauci ya dame su amma suna haƙuri wad-dharra'i da kuma halin rashin lafiya cuta kama jika ko laulayi wahinan ba'si da masu haƙuri lokacin faɗa lokacin da ake jihadi da musulunci ba sa gudu يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون دهك ستبت باسا غدوة هكوهي أسكن هالا إن غدائكو من أسكن أيوكا نألبر سألنا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إذن وقت أن يرسون وقت أن سكي قشتيا سكين دعور إيمان إذن وقت أن يرسون ما ستكوا معنى فسرا أبن الله تكاونا غدائك سيني فسرا نألبر كم سيني فسرا نتكوا wanda yayi wadannan ababan to yana cikin masu takawa wanda bai wannan ba kuma to ko yace yana cikin masu takawa labari ya bayar amma ba misali abin da zai gaskata labarin sa da haka ulaika alladhina sadaqu ulaika hum muttaqun ya rike wata yar dauraya kadan akan ayatin wa atal mala ala hubbihi dawul qurba wato wadansu zuwa ne na galaga ko kuma na hikimar da arziki wa atal mala dawul qurba ne asalin zance din amma sai ya kawo ala hubbihi الجار والمجرور wanda yake kamar jumla ce ko kuma wani abu ne mai mutara an gane ko bayan al-amil wal ma'mul kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fala kufrana min sa'i idan mun dauke nan kaga anan gurin wa huwa mu'minun jumla ce mai mutara an ambaci sarfi kafin an ambaci jawabin sarfi sai aka kawo wa ata umarni a bayar da kafin a faɗa abinda za a bayar ta kace alahu bi sana'a kace zalil qurba wanda shine wanda za a bayar ina fata an fahimta ko to wannan yana daga cikin balaga abinda yake dauke da shi musa ko shine lalle mutum lokacin da zai bayar da abu ya kasance yana san abin kafin ya bayar sannan ya tuka cikakken albirr da haka ne ma Allah ke lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu da haka ce wai sai mun ta'ama alahu bihi miskinan wa yatiman wa asira sai in mutum yana san abin ya bayar sannan zai samu lada amma yamma kan abin da baka so abin da yake wulakantacce baya da kima a wurinka to wani lada za ka samu a ciki wal mu'minuna bi ahdi al-ida ahdu was-sabirina lafazin as-sabirina ya shi kawai da abin da ya wuce a baya domin da aka ce al-mu'minuna kaga ai ibar ko ne sai kuma a ce was-sabiruna amma da dan haka ta ce was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba'th da ya kamata zanto as-sabirun لأن المعطوف على المرفوع مرفوع أما سيدان كو منصوب أنا مرفوع فشيني تكسي نصبر سا أنا أدرى مسا فعلي أعني الصابرين كو كمو نصيب على المدهي أنغاني كو أمدح الصابرين أما سيأتقوا يكلمة أمدح ده كلمة سكاء الكولي ده كلمة هكولي كو سي كلمة سيبسكي هنا مي إسنا جريني تو أما هكولي سندينا دلادا da aka kawo as-sabirin domin a kaddara masa an dafa sabirin fil ba'sa wa ad-dara'i wa hina al-ba's sai aka yanke shi daga jerin walmufuna wa kaza wa kaza wa kaza aka lissa ta a baya sai shi aka yanke shi da ba aka ba su hukuncin ina fata an fahimta kamar da Allah ya ce laki marza su kuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bi anzila ilayka wa ma anzila min qablika sai aka tambaye wal mu'minuna as-salata sai kuma aka ce wal mu'minuna as-salata kada arrafu kula ai barfu don mun ta gane lakin dan shugabu malaki la mahalla laha min al-iran wal mu'minuna kada al-mawtufu ala al-marfu' marfu' amma sai aka ce wal muqimina amma da wal muqimina da aka wuce da wata aka ce wal mutuna zakata wal mu'minu billahi aka sace aka fi akan arrafu kula amma al muqimina sai aka yanke shi daga jeri ma'ana amdahul muqimina lis-salati usni ala al-muqimina amdahul muqimina a'nil muqimina wato akwai balaga sosai a cikin sa akan ware abu anan gurin ayat saboda ya kansa wani lokacin saboda kushi shi wani lokacin saboda kushi shi ubangiji sai la ilaha illa huwa munafiquna wallazina fi qulubihim marad walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina amma da dun mal'ununa tunda almunafiquna kaga marfu'i ne li'annahu fa'il an gane ko wallazina ma'tufun ni ala almarfu'i huwa marfu'un walmurjifuna fil madinati an gane ko da sai kuma a ce mal'ununa aina ma suke amma sai aka ce mal'ununa to anan ba za ka ce amdahul mal'ununa ba sai dai ahumul mal'ununa mansuban ala dhanni thumma mansuban ala almadhi nan mansuban an gane ko kamar da wani sai la yab'adu qaumil ladina hum sunnul ibadati wa afatul tuzuri annazilina bi kulli mu'tarakin wa tayyibuna ma'atid al uzuri la yab'adu qaumil ladina hum sunnul ibadati kaga hum marfu'i ne summa al-udati marfu'i ne dan khabar ne an gane ku wa tayyib wan nazilina bi kulli mu'tariqin da sai wan naziluna dan yanzu ma'tufun ala summa al-udati dan yanzu kallon marfu'i marfu'i amma sai ce wan nazilina bi kulli mu'tariqin sai kuma ce wa tayyibuna sai ce kuma ruqa wa tayyibuna ma'aqid al-uzum والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سألنا سيدي
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
وبنجي سي يا أيها الذين آمنوا يا وعند سكي إيماني كتب عليكم القصاص أن وجبت قصاصي أكمكم سين راموا سكي كسا يدوني كسا في القتلى سكي لما رنقاوا وكيد ذا أكسي أن وجبت سواقي قصاصي lafazin kutiba da kataba da dukkan abin da yake tsaguwa daga jikinsa yana nufin wajibi in ya zo cikin alqur'ani ko hadisi kutiba al-qatl wal qital alaina wa 'ala al-ghaniyat jarr al-dhuyub ma'ana kutiba wajibi kutiba alaykum as-siyam kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum kutiba alaykum al-qisas bil-qatl wa katabna alayhim fiha anna an-nafs bil-nafs wal 'ayn bil-'ayn wal anf bil-anf wal udhn bil-udhn kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي يا وأن سكي إيماني كتب عليكم القصاص أن وجب في قصاصي أكنكو سين راموا بالقتلى سكي لمرين قاوه ما أكي نبي دوانا حديثي يا تبتا بدا عبد الله بن عباس يسي أبن بيكي فالوا أدا ألوك سنجاهلية يوم تكبيلة تكوى وتكبيلة هاي ita wannan kabila tana ganin tana da daraja in ta kashe wani a cikin wannan kabilar in suka zo za su yi ramuwa to ba a kasewa daidai wa daida idan wannan kabilar sun kasewa waɗancan ɗa sai waɗannan su ce mu in za ku rama ba za mu ba ku ta ba sai dai mu ba ku gawa in sun kasance musu sun kashe musu namiji sai ce in za ku rama mu sai dai mu ba ku mace in sun kashe musu mai kima mai daraja sai ce mu sai dai mu ba ku banzan cikin mu wala tantancin cikin mu da shi za ku rama dan mun fi ku asalin mun fi ku kima ruwayoyin sun zo daban-daban wata ruwaya ta nuna tsakanin wato banu nasir da banu kwarai da suke haka cikin yahudawa wata ruwaya ta nuna cikin larabawa ne na jahiliya suke haka sai Allah ya ce kutiba alaikum al-qisasu fil qatl dole ku yi qisasi a cikin lamarin qatl duk kabilar da aka kashe mutum daya in ta tashi ramuwa ka kace ita sai ta kashe mutum biyu ita ma ɗaya za ta kashe idan an kashe mata namiji ta kashe namiji in an kashe mata mace ta kashe mace in an kashe mata ɗa ta kashe ɗa in an kashe mata bawa ta kashe bawa shi zai fi zaman lafiya amma kar a kashe musu da kace za su kashe za a kashe musu bawa kace za su kashe da ko a ce za a kashe musu yaro kace za su kashe babba idan an yi haka ba za a samu zaman lafiya kutiba alaikum al-qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha wato bawa da bawa da 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 mace da mace haka za a yi al-hurr bil hurr da 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 a kashe shi in ya kashe da wal 'abdu bil 'abdi bawa a kashe shi in ya kashe bawa والأنثى بالأنثى متى كشف أنت كشف مسي تكاد أنا مغرم باوي أنا مغانا بني بسي ولا تتم المماثلة إلا بالمقابلة بين هذه الأجناس بعضها من البعض الآخر بهك أكيد فيبا dai idan mutum ya dauka ana nufin idan mace ta kashe mace za a kashe ta ba za a kashe namiji ba ma'ana inda namiji ne zai kashe mace ba za a kashe shi muke nan inda bawa ne zai kashe da ba za a kashe shi muke nan inda da ne zai kashe bawa ba za a kashe shi muke nan ba haka aya take nufi ba ayar ta sauka ne inda Ibn Taymiyyah dan ta bayar da martani kan wancan abin da suke yi nan mu in an kashe mana kaza sai mun rama da kaza sai Allah ce ba haka bane abin da aka kashe muku shi za ka kashe shi ne daidai wajen amma wannan baya nufin idan namiji ya zo ya kashe mace sai a ce a yau ba za a kashe namijin ba tunda ba su ce ya kashe don mace rabin namiji ne wannan ba gaskiya ba ne ba akwai ma wata fatawa ta jahilai da suke cewa idan mutum ya kashe mace wasu ya ƙaro masa wata ta biyu sai ya kashe sannan sai ya kashe shi, ma'ana har sai ya kashe shi dan me zai kashe daya kashe shi, wannan ba daidai bane. Dan can Allah ya ce wa katabna alaihi fiha annan nafsa bin nafs, kada an nafsu bin nafsa a can gurin, wal aina bil aini wal anfa bil anf, kuma dan Allah ya ce al muslimuna tatakafu dima'uhum wa yas'adu bin mathihim adnahum uhum yadun ala man siwa, musulmai jinin su daraja ta daya. Idan namiji ya kashe mace za a kashe shi, idan yaro ya kashe babba za a kashe shi, idan babba ya kashe yaro za a kashe shi, kar a ce dan babba ya kashe yaro ai yaron karami ne shi ba za a kashe shi ba. Al muslimuna tatakafu dima'uhum, jinin su daraja su dai, in ji manzon Allah su musulmi. Amma idan musulmi ya kashe kafiri to shine ba za a ce a kashe wannan kafirin musulmin ba, dan manzon Allah ce la yaqul muslimun bi kafir, ya nasar da haka. Mazhabin Abu Hanifa ne yake gane idan kafirin amana ne to za a kashe musulmi da shi, amma jahur sun saba masa, ko magana su ita ce daidai da suke da hadisi cikin Bukhari. A cikin sai wannan aya tana magana akan nau'i daga cikin nau'ikan kisa. Nau'ikan kisa guda uku ne: kisa na ganganci, ka dauki abin da ya iya yin kisa a al'adance, ka nufi mutum da nufin kashe shi ka dake shi da shi, ko ka soke shi ko ka yanke shi da shi har ya mutu. Kisa na ganganci kenan. Akwai kisa kuma na kule, ba na ganganci ba, abinda ya iya kisa amma baka yi nufin samun wannan shi ba sai ya same shi. Ka harba kibiya, ka harba bindiga da nufin ka kashe barewa sai ta je ta kashe wani manomi a gonarsa, kaga ba shi kai niyya ba, ba shi ka auna ta je ta same shi. Kisa ne na kuskure. Wannan suratul nisaa za ta yi bayanin yadda za a yi shi. Akwai kisa mai kama da na kure, ko kuma mai kama da na ganganci, shine ka dauki makamin da baya kisa, bulala ka dauka a hannunka kace wani zan kashe ka, sai ka dake shi da bulala sai ko ya fadi mutu, duk sai ka rike ba sai mu yalala shi, kai da kake niyyar kisa ba, amma ga shi lalle kace zan kashe ka, ko kai niyyar kisa amma abin baya kisa, al'adan su bulala ba ta kisa, an gane ku, to sai ka dake shi sai mutu. To shi ma wannan hukuncin sa daban, zamu zo mu yi bayanin sa nan gaba in dangantakar zance ta zo a cikin hadisi. Amma yanzu abin da yake da alaka kisa na ganganci, ka dauki abin da yana kisa ka kashe mutum da shi, to wannan hukuncin da yake zo baya guda uku ne. Abu na farko shine a kama ka a kashe ka. Idan waliyan waɗanda aka kashe sun ce a'a ba mu buƙatar a kashe shi, sai a tambaye su to me kuke nufi, domin suna da dama na abu guda biyu, ko su ce ya biya mu diya to sai a kallafa masa diya, an gane ku, biya ku shine jara kuma ɗari, ko ba haka ba? To idan ko baya da, idan kuma suka ga dama su ce a'a mun yafe maka, wato ko a kama shi a kashe ko kuma ya biya diya ko kome yafe, duka da abin da ya shafi diya, da abin da ya shafi kisa, da abin da ya shafi a yafe, ba mai ikon su ko gwamnati ba ta da iko sai waliyan auliya'ud dami, kina auliya'ul maktul, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان مسؤولا. دو وندا اكشي مسا دانغوا اكشي مسا اوبا اكشي مسا دا اكشي مسا كذا با yana da binjinin sa bakenan. جعلنا لوليه سلطانا, Allah ce waliyin wanda aka ce dan mun ba shi dama, na ni shi ma yana ba kashe wancan ko karbiya ko ce ya yi dama, tana hannun shi, ba ta hannun gwamnati ko kotu, ba ta hannun koda ministan shari'a, tana hannun wannan, ba ta hannun ko shugaban kasa, ni shugaban kasa ba waliyu bane bane ba, an gane ko? Faqad ja'alna li waliyyin kaga shari'ar musulunci da adalci. In suka ce a bamu diya shikenan, in suka rigima wani ce a bamu diya, wani ce ni ban yadda ba a kashe shi, to diya za a biya, kaga hikimar musulunci, dan ka gane shari'ar musulunci ba wai kishirwar jinin mutane take ba. In su goma ne ƴaƴan da aka kashe musu uba guda takwas, tara suka ce a kashe shi, ɗaya ce ni ban yadda ba diya za a biya, sai a rinjayar da ɓangaren diya akan ɓangaren kisa, kaga hikimar shari'ar musulunci, ma'ana ba kokari ake dole sai an kashe mutum ba, amma tunda da dangan yayi kisa, kashe shi ɗin zai hana wani ya kisa na gari. Ina ba da gun fahimta, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'utiya lahu min akhihi shay'un, dukkan wanda aka yi masa afuwa dangane da ɗan uwansa da ya kashe, ka kashe mutum ba amma duk da haka sunan shi dan uwanka, wannan ya nuna wanda ya kisa bai yarda ba, bari dai ba kabira ya aika ta nan kabar, wa man ufiya lahu min akhi faman ufiya lahu min akhihi shay'un, dukkan wanda aka yafe masa wani abu min akhihi na dan uwansa da ya kashe, ma'ana a madadin a ce a kashe shi sai aka ce an yafe maganar kisasi ya biya diya, to menene wajibin sa? Fattiba'un bil ma'ruf, ku da kuka ce kun yafe to sai ku bibice shi da kyautatawa, kada kuma ka sa dan kun yaje masa kuma bari ku manta masa sai an kawo diya yanzu sai an yi kaza sai an yi kaza shine fatwa'un bil ma'ruf shi kuma wanda zai biya diya wa ada'un ilayhi bil ihsan ya biya diya kar da ihsani kar ya taurin baki kar ya tajan kafa ban samu bayan ko yana da a ga waliyan wanda aka kashe sai aka ce su bishi shi ma wanda ya kasance kuma shi ma aka ce shi kuma shi ma ya zama janibi sai Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne daga rabbin ubangijinku da rahma Abdullahi dan Abbas kamar Imam Bukhari rawaito yace saukin da aka mana shine a aqidar a addinin Yahudawa akwai maganar kisafi babu maganar diya amma mun sai aka kawo kisafi tare da diya takhfifun min rabbikum din kenan inda a ce kawai kisafi za a yi ba diya da babu sauki amma ga kisafi ga diya sai wanda aka ga dama akai kaga akwai nau'i na me fassautawa da saukakawa takhfifun min rabbikum wa rahma faman i'tada ba'da zalika duk wanda yake tsari iyaka baitin haka bayan ya ce zai karbi diya da ya karbi diya kuma ya je kashe mutum kaga yayi ta'addanci kenan falahu azabun alim to wannan yana da azaba wanda take da radadi wala kun fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun lalle a cikin qisasi kuna da rayuwa ya ulul albab ya kuma abuta hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto wato ainihin masu natsuwa ko kai ku zanto masu takawa an san an ta muku dan ku zanto masu takawa gaskiya a cikin jumla wala kun fil qisasi hayatun akwai bayani amma lokaci ba zai yi ba sai dai gobe mu kora akan ka sai mu ci gaba abinda muka fada na dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah shi ya zama mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala